العميد الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa kamar kullum da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya kuma ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da aiki da abin da muke karantawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon maƙwabtansu a gidan aljanna tare da iyayenmu gaba ɗayansu da malamanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 67, kuma yau kusan muna 18 ga watan Rabi'u Tsani, hijira shekara ta 1441 insha Allahu ta'ala. Allah ta'ala ya mana jagoranci. Littafin kamar yadda na faɗa bugu ɗin daban-daban ne. Satin da ya gabata za mu ga an samu ɗan gardama na kusan guda kofi ko kuma in ce bugu guda uku da ke hannu. So kula ga wannan, sai mu yi haƙuri mu ga yadda za mu haɗa su a wani babin. Inda muka tsaya shi ne ƙarshen babi. Hadisan da suka biyo baya kamar ɗaya ko biyu an kai su babu salati tatawwu ne a gaba, a wani bugu kuma an ba su a cikin babu salati duha. Mu gani hannunka ustaz. Kamar wannan shi ne wanda jiya karatun da muka tsaya sati da ya gabata an kammala shi, ko? Yawwa, to shi a kansa an kammala, amma a sauran kuma ba a kammala ba. So wannan ya tashi babu sala'in da zawal. Babi kuma babu salati tatawwu fil bait. To bugun kala-kala ne. shi babu sala inda zawal akwai waɗanda ma ba su da shi gaba dai a babin anaka ma babu go ta iso ke ba damuwa ba damuwa so da haka wasu babin babu amma bari mu kai da zamu hada in mutum iya da shi babu sala inda zawal iya nufin babin sallah lokacin zawali na rana a wasu bugu kuma an kai shi babi na gaba ne babin da ke bayani akan sallar tatawwi a wani babi a wani bugu kuma an kai shi karshen babu salatul duha ne so ala ayi halin zamu iya hada fuskokin mu fassara da yadda za a gane hadisin shi yake da muhimmanci ba wai a wani babi yazo ba idan aka karanta hadisan babu babi idan aka sai aka yi bayani akai insha Allah za a fahimci me yake karantarwa Allah ta'ala ya taimake mu sai dai yau kuma tambayoyin naku sun yi tsananin yawa tambayan da ke hannuna idan an ce za a amsa rabi waɗanda suka zo yanzu nan ko da rabin su ne ina ga duk karatun ba zai yi ba abin kamar da biyu aka turo mun su da yara ga da tambayan mu suka tsananin yawa su wuce biyar zuwa bakwai ba ba ta ma ga wani kan ma aiki gaba ɗaya kamar ma admission ya bayi hada admission later da sauran su duka jami'atul malik abdul aziz shi wannan babbar magana to ko makaranta yake so mu a koma ne ko ko da ke ba a daina karatu da ba a daina koma a makaranta akwai karatun da nake ban a November nan na kammala shi na karbi certificate wannan watan da ta wuce na gama karatun kuma aka ba ni shahada ya sa shi karatu ba a dainawa sai dai in an koma zuwa ga Allah amma ana raye to ba a daina karatu in ba karatu mai shahada ko mara shahada to za mu duba ɗan abin da ya sawwaka insha Allah ta'ala a kai wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya jika mahaifan malam yayiwa albarka yayiwa zuriya albarka amin don Allah malam ina da tambaya guda biyu kan darasin da ya gabata malam menene bambanci tsakanin salatul duha da salatul ishraq Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahmatullahi alayh a cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 11 shafi na 401 yana cewa salatul ishraq hiya salatul duha fi awwal waqtiha wato salatul ishraq shine sallan walaha a farkon lokacin sallan walaha aka sallace ta to ta zama salatul ishraq wato dukkan salatul ishraq sallan walaha ne amma ba dukkan sallan walaha ne salatul ishraq ba amin so ishraq daga kalman sharq ne lokacin da rana ta fito farkon fitowar ta nayi bayani lokacin da ake sallan walaha a hausance sosai sati da ya gabata Ibn Usaymin rahimahullah cewa bayan fitowar rana kamar da misalin minti 15 har zuwa lokacin kamar azhar saura minti 10 ko minti 15 ana sallatan ta a wannan zango na lokaci din amma yin ta a farkon lokaci yana da muhimmanci muhimmancin shine ana samun falalan yin sallar ta a matsayin salatul ishraq musamman ga wanda yayi sallah ta asuba ya zauna a masallaci ko inda yayi sallah bai miƙe ba har rana ta fito a farkon fitowar bayan kamar minti 15 sai yayi sallah to anan ya zama salatul ishraq kamar yadda hadisi yazo cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 586 da annabi tsira da aminci sabba ka garke cewa man sallal subh thumma qa'ada thumma yadhkurullah hatta tatlu ash-shams thumma salla rak'atayn ka ajrul umara tamma 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 annabi tsira da aminci sabba ta gare shi a hadisin tirmidhi 586 yake cewa wanda ya sallaci sallar asuba sai ya zauna a wurin yana ta ambaton Allah yayi azkar na bayan sallah yayi azkarus sabah ya ci gaba da ambaton Allah da addu'o'i da yin zikiri da shari'a ta karantar
bai gushe ba har rana ta fito kwatankwacin fitowa da minti 10 nan sai miƙe sai yana fila raka'a biyu to shine daidai lokacin salatul ishraq farkon fitowar rana da minti 10 kada to sai yana fila raka'a biyu a hadisin sai yace za a bashi ladan kaman yayi umura cikakkiyar umura cikakkiyar umura cikakkiyar umura wannan ita ce umura talaka ba wani maganan visa bare ka samu matsala ba wani maganan air ticket ko ticket din jirgi yayi tsada ko duk wannan babu in kai wannan ladan umuran ka ka samu musamman ga wanda bai da mahalin yin umuran kaga ai bulus ne to ne tace asalin lada ta umura talakawa kenan ko so kula ga wannan mu dage mu rika yin wannan in kai a farkon lokaci shine salatul ishraq so daga sallan walahani daga fitowar rana kamar misali minti 15 in ka duba sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibn usaymin juz'i na 4 shafi 122 yana cewa kamar rubu'in fitowar rana rubu'us sa'a shine 15 minutes zuwa kuma minti 10 gabanin azhar yace duk wannan zango ana yin sallan walaha amma farkon lokacin sunanta salatul ishraq wato sallan fitowar rana lokacin ishraqi mafhum tayyib wallahu ta'ala alam nabi yace malam wani lokaci ne sallan walaha tafi lada da falala to duk lokacin da aka sallace ta yayi amma akwai hadisin muslim rahmatullahi alai hadisi na 748 da annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya bayyana ta da wani karin falala da cewa salatul awwabin hina tarmudu fisal sai kira ta da salatul awwabina awwabina yabo ne matuka iyaka saboda siffa ce ta annaba a ce innahu awwab so an ce salatul awwabina muta sallar masu tsananin nagarta da tsananin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala shine lokacin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin rana wato har yakan sa zafin ya sa su tashi ba sa iya zama a kai ko ba su iya kwanciya a kai saboda zafi kaga babu agogo bare a ce maka karfe 12 sauraka za ko 12 da kaza amma sai aka baka kwatance da lokacin to malamai suka ce lokacin shine ƙarshen lokacin sallan walaha ya fi falala akan farkon lokacin sai dai in kuma za ka yi salatul ishraq to kuma ka je falalanta ladan umura ne in baka tsaya a masallaci kai jira bayan sallan asuba ko sallan alfijir to anan kuma sallan fajir to kuma sai ka yi haƙuri ka kai ta ƙarshen lokacin in kana kokwanton rasa ta kuma saboda rashin tabbacin al'amuranka to sai ka yi ƙoƙari ka sallace su time da ya sawwaka insha Allah ta'ala kowanne aka yi yayi amin ya sayyidi ya tsayu minti na lokaci ya ja wannan kamar takarda ne ɗansa ya samu admission zuwa King Abdulaziz University na Jidda iya roƙon addu'a Allah ya albarka a cikin karatun yaro din kuma Allah ta'ala ya masa jagoranci a cikin karatun da sauransu to Allah ta'ala ya albarkace karatun da yaro ya samu Allah ta'ala ya masa jagoranci ya sa ilimi ne da tsira ba ilimi ne na halaka ba kuma dukkaninmu da mu da ƴaƴanmu da suke karatu duka Allah ya sa karatun da muke mai amfani ne ba na halaka ba Allah ta'ala ya sa yayi karatu mai albarka na san jami'ar da ya samu a Jiddan insha Allah ta'ala muna masa wasiya da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mahaifi ka zama in touch with him in yaro karami ne idan ba a yawan kiransa a waya ana jin wani hali yake ciki ba akan yi rashin sa a samu abokane na banza so duk lokacin da ɗa baya tare da uba ko uwa a riga yawan magana da shi daga lokaci zuwa lokaci ina kake ina kaje me kake yi a lokacin da baya tsammani sai a kira shi a ci duka waɗannan suna da muhimmanci saboda yara hankali bai ishe su ba sau da dama suka zama suna nesa da iyayensu to sai an yi sa'a wasu sun samu dalilin lalacewa kenan Allah ta'ala ya kare mu da zuriyar mu daga lalacewa ga mai daya wallahu ta'ala alam to a wani littafi zai zama babu sala'in da zawal a wani bugu babun sallah lokacin zawali a wani kuma muna cikin sallan walaha amma dai an kammala hadisan walaha an dora nafila a wani bugu kuma mun riga mun shiga babi na gaba shine babi da yake bayani babu salati tatawwu fil bait kan wani hadisi zamu tashi حدثنا احمد بن مني عن هشيم قال حدثنا عبيد عن ابراهيم عن سهم بن منجر عن قرصة الضبي عن قرصة عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن اربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتد حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا أخبرني أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجب عن قرصة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى وانا حديثي دقى أحمد بن مني دقى هشام دقى عبيد الله دقى إبراهيم دقى سهم بن منجب daga kansa daga qaza'a daga qarsa daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lalle annabi sira da aminci sun tabbata gare shi kada ya kasance yudminu arba'a raka'atin inda zawali shams kalmar yudminu shine yatadawam yana dawwama ya rayu duka tsawon rayuwarsa dindindin yana yi shine na tsawon rayuwarsa kenan ko saboda an kace kalmar dindindin a wurin Bahaushe to yawanci yana nuna abin da bai da lokaci ne yasa da yan labarai ko masu watsa labarai in za su fassara famanin sakatare su ce wai sakataren dindindin muka ce musu akwai magana ba a fassarar nan an ce dindindin a wurin Bahaushe maganar ja ce to sai ka ga yanzu sun gyara sai su ce babban sakatare to gara-gara wannan da amma dindindin ba kuma mun san da dama sun rasu to kaga ai akwai magana to ya tadawam shine ya dawwama iya rayuwarsa to dole a iyaka kenan arba raka'at yana yin nafila raka'o'i guda hudu inda zawali shamsi a lokacin bayan rana ta goce ta bar tsakiyar sama yakan yi nafila raka'a ɗaya biyu uku hudu faqultu ya rasulallah abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu yace sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka lalle kai tudminu hadhihi al-arba raka'at inda zawali shams kana dawwama a wurin yin nafiloli raka'o'i guda hudu bayan rana ta yi zawali inda bi ma'ana ba'da zawali shams bayan rana ta yi zawali ka dawwama wajen yi saboda inda na zuwa da ma'ana ba'd to a daidai lokacin zawali ana so a tsaye da yin sallah bayan zawali ake ci gaba da me da nafila مفهوم طيب فقال سيمن زن الله تيرا دا امين جي سبتا غريش يچه إن أبواب السماء للي قوفو فين سمي تفتب أنا بوديس وانا فئليني مضارئي مبني للمجهول تفتب أنا بوديس عند زوالي الشمس أديري الباي اللوغة تندرانا تي زوالي in ga an ce an bude kofofin sama to ana nufin alheri yana fita a lokacin duk time da kaga an ce an bude kofar sama to ana gaya maka ka tura bututun ka tare alheri da albarka ka abinda ake nufi kenan so duk daga an ce an bude in kaji an ce ba a budewa to bala'i ne la tufattah lahum abwaabus sama to in kaji an ce ba a budewa to shine kore mutane daga rahama ne amma an kaji an ce ana bude wato da albarka da rahama da alheri da arziki da imani da kaza da kaza da karban addu'a duk a lokacin ake yi to shine bayan rana ta yi zawali dab da lokacin azhar wannan lokaci ne da ake bude kofofin sammai in kana musulmi kai addu'a da yaqini ba kana kokonto ba insha Allah Allah zai karba in ka roki ayya masu albarka sai Allah ya baka in ka nemi rufin asiri sai Allah ya rufa maka in ka nemi wata albarka sai Allah ta'ala ya baka in ka nemi kariya daga wani bala'i ko fitina ko sharri sai Allah ta'ala ya kare ka ke sa yace ai tuftahu ana bude kofofi hatta tusalla adh-dhuhr har ai sallar azhar wannan ma fi'ili ne mudari ibn al-majhul har ai azhar daga zawali zuwa azhar lokacin karban addu'a ne shi ba kuma kokofin sammai ana bude su yace fa uhibbu sai in ke son ayyas adali fi tilka sa'a khair a ce aikin alherin da nake ya haura sama a lokacin tunda kofa a bude take to idan nayi nafila a lokacin kawai nafila za ta je ta shiga ne kawai direct entry babu wata matsala so da haka lokacin da aka ce an bude kofa idan kai addu'a ko kai aikin alheri yana wucewa cikin sauki da izinin Allah subhanahu wata'ala don haka yace ina son ayyas adali fi tilka sa'a ya haura yas'ada shine hawa ya haura sama a cikin wannan sa'a khair alheri akwai alherin da ya wuce ibada ta sallah babu ita so da haka sai kira sallah da alheri mai dalili saboda ita sallar alheri ne saboda tana da falala da yawa mafhum tayyib kuntu sai nace inji Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu a fi kullihin qira'a a cikin dukkanin su akwai qira'a shine dukkan rakawi 1 2 3 4 ana qira'a kana na'am yace ana qira'a bana abinda wannan yake nufi shine cewa a raka'ar farko ana karanta fatiha raka'a ta biyu akwai fatiha raka'a ta uku akwai fatiha raka'a ta hudu akwai fatiha shi yin fatiha a wannan hali shine yake zama wajibi a sallah koda sallar nafila ne ai kaga sallar nafila ba farilla bane amma idan kace zaka yi ta kuma sai ka karanta fatiha wajibi ne ita matsayin fatiha da nafila kaman a ce bafaje ya aika sarki ne ita asalin sallan ba wajibi bane amma in zaka yi ta kuma ka kabbara to fatiha wajibi ne sai kai an fahimci bafaje ya aika sarki ko na sarki ya guri na tuba wato abinda ake nufi shine mutun ya aifi wani abin da yake da matsayi fiye da nasa ita sallar nafila kana kabbara Allahu akbar to kai fata ya zama wajibi to kaga ai nafila ta aifi farilla shine ita sallar matsayinta bai kai farilla ba amma kana cewa zaka yi da kuma to yin fatiha ya zama farilla shine ake nufi ba faji aifi sarkin kaji ba Hausa ya faɗi wannan a san Hausa ma ai ba dan laifi ba ko bana kokari a Hausa karka kalli ido na kuma da ko ga mun gaskiya ina ko ana gane Hausa na ko ba a gane ba na'am in akwai ba sakwace barin ji ta bakin sa kada ka ce kada ka ce na iya Hausa kuma kai an ce dauko kurai da ce na je ban ga Qur'anin ba ta wurin yanzu akwai hausar da Qur'ani ma sai a mai da ita mace shi namiji ne sai a mai masallacin ya sai a ce kai masallacin ta yi kyau sannan yi bai ba sai dai masallacin ya yi kyau Qur'anin yana da kyau ba tana da kyau ba don haka ana karatu a ciki karanta fatiha in an ƙara sura yayi a sallar nafila akwai ƙarin lada akan ƙara sura bayan fatiha musamman a wannan rakoi guda huɗu kamar yadda hadisin gaba zai ƙara bayyana mana kala na'am sai ce a ciki akwai kira ana karatun fatiha har ma da sura ana iya ƙarawa kullu sai nace hal fihinna taslimun fasilun shin a cikin su akwai nafila sallama da ake da ke raba raka'a biyu da biyun ƙarshe wato ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama akwai sallah da ake akwai kabbara da a sallama da ake da ke iya raba waɗannan rakawoyi guda biyu sai ce me sai ce la ba sai an yi wannan ba bi ma'ana ba wajibi ne sai an yi sallah sai an yi mai ba ba sai an raba ba wato kana iya raka'a guda hudu duka a jere shine raka'a daya biyu uku hudu sai kai tahiyya kai sallama zaka iya wannan amma malamai suka ce in ko mutun yayi raka'a biyu yayi sallama ya kare yin biyu sallama bai yi laifi ba dan hadisi na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 597 da yake cewa salatul layli masna masna anan an kira layli ne amma malamai suka ce yana hawa hatta akan sallah ta me nafila ta rana idan kai biyo kai sallama kai biyo ka sallama yayi amma a wannan hadisi yake nuna mana cewa azalabiyya mafiya yawan yadda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi yake yi shine raka'a hudun yake baya sallama a nafila amma kuma ya hana a raka kwatanta sallan nafila da farilla so yadda za ka yi avoiding kwatanta nafila da farilla shine kar ka yi tahiyya bayan raka'a biyu in ka yi tahiyya ka miƙe ka ƙaro biyu wani sai ya ɗauka ya azhadin ma kake yi to kisa ba a so kuma a kwatanta kamar in za ka yi shafa'i da wuturi da sallama ɗaya idan za ka yi raka'a uku ba a tahiyya a raka'a ta biyu sai dai ka yi raka'a ɗaya biyu uku a na ukun sai ka yi tahiyya sai ka sallame mafu tsaye so kula ga wannan a wannan raka'a hudu magana mafi inganci ba a yin tahiyya bayan raka'a biyu sai a bayan raka'a ta uku wannan hadisi yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 1153 cewa hadisi ne ingantacce ne Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi wannan fa mun yi bayani a kansa a baya shine wanda muke bayani akan hadisin ummu habiba radiyallahu anha man salla 12 raka'a buniya lahu bihinna baytun fil janna shine akwai guda hudu gabanin azhar nafila sai raka'a sai nawa biyu bayan azhar sai kuma nawa na biyu kafin la'asar biyu bayan magariba ya zama nawa takwas sai kuma me biyu bayan isha nawa sai biyu yaushe raka'a ta fajr 12 su ne rawatib yanzu haka sunna ne mai karfi yin raka'a guda hudu bayan sallan gabannin sallan azhar bayan zawali Allah ta'ala ya samu wani lafiya sai kuma hadisin an ƙara kawo shi ta wata hanya wanda ya ce annabi na hawahu wato iya bayanin wani isnadi ne na daban na'am حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي وضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi cikin talkhis na Shama'il Nasa a shafi na 157 ya tabbatar da ingancin sa wallahu ta'ala a'lam hadathana Muhammad ibn Musanna qala hadathana Abu Dawud Abu Dawud ya ba mu labari qala hadathana Muhammad ibn Muslim ibn Abi Wadhah Muhammad ibn Muslim ibn Abi Wadhah ya ba mu labari daga Abdul Karim Al-Jazari daga Mujahid ibn Jabr daga Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi kana ya kasance yusalli arba'an yana yin sallah raka'a hudu ba'da an tazula shamsu bayan rana ta goce ta bar sansanin sama ta koma ta fara gangarawa mafadarta kabula zuhur gabanin yayi azhar mafhum wa qala sai yace innaha sa'atun lalle wannan wani lokaci ne tuftahu da ake budewa fiha a lokacin abwabus sama dukkan kofofin alheri na sama fa uhibbu sai ina son ayyas adali fiha ya haura daga gare ni a wannan lokaci din amalin salihun wani aiki mai nagarta ina son daga ya haura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisin bayi ya bayyana mana yana dawwama akan yin nafila raka'a hudu wannan kuma ya kara mana bayani a can ya ce inda inda zawar a nan kuma yace me ba'ada an tazula shamsu wannan hadisi yake fassara wancan inda zawal ai ba'ada an tazula shamsu bayan ranar ta yi zawali ba lokacin da take yi ba ana so ayi ne ba'ada zawal gabannin ayi sallar azhar koda ku an fara kiran sallah ba zai hana ka sallaci wannan nafila raka'a hudu din ba inda dai kai aka ada shine ba za kuma ka bar sallar azhar a fara jami'i kana yi ba sai dai kuma idan ka riga kai wasu rako'i a ci kana iya kammalawa wannan mai magana mai tsawo akai da nace ana iya kammala an fara din insha Allah ta'ala saboda wani zai ce akwai hadisin idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba ko to na fara bayani akai zan dauki awa daya wata kila in mun samu gaba a gaba sai na yi bayanin me nake yi insha Allah ta'ala don haka ya kasance yusalli arba'an yana raka'a hudu ba'da an tazula shamsu bayan rana ta yi zawali qabla adh-dhuhri gabanin azhar wa qala yace innaha lallaita sa'atun wani lokaci ne tuftahu fiha abwabus sama da ake bude kofofin sama a ciki fa uhibbu sai ina san ayyas adali ya haura daga gare ni fiha a lokacin amalun salihun wani aiki mai nagarta salihin aiki kenan ko Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya ba mu ikon yin wannan aiki wannan ita ce ake karanta ratibatul dhuhr al-qabliya wato rawatib na azhar amma al-qabliya sune gabannin azhar da raka'a biyu kuma sai a ce ratibatul dhuhr al-ba'diyya wato rako'i biyu na bayan azhar ba'diyya baya qabliya gabannin مفهوم طيب حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدم عن مسعر بن كدام عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي انه كان يصلي قبل الظهر اربعا وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها wannan hadisi daga Abu Salama Yahya ibn Khalaf daga Umar ibn Ali al-Muqaddami an Mis'ar ibn Kidam an Abu Is'an Abi Ishaq an Asim ibn Zamra an Ali radiyallahu an annahu kana yusalli qabla adh-dhuhr arba'an lalli Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya kasance yana yin nafila rak'o'i guda hudu gabannin azhar wa zakara sai ya ambata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi kana ya kasance yusalliha yana yin wannan rak'o'i guda hudu inda zawal ay ba'da zawal bayan rana ta yi zawali wayamuddu fiha kuma yana dan tsawaitawa a cikin su ay yutilu fi al-qira'a wa yutilu ruku'a was-sujuda shine fiyayyan halitta yakan tsawaita dan karatu a ciki shine yakan dan tsawaita sallolin maimakon kai su a minti 3 ko 4 to an samu lokaci sai a yi minti 10 minti 8 minti 11 12 ana yin su wannan ya ta'allaka da yanayin lokaci da kuma irin aikin da ka samu kanka a ciki ne a wani aikin idan ka dage kai su ko da fatihan kadai ne ya ka cancanci a yaba maka saboda wani lokacin ba kowa yake da yancin da zai dauki lokaci ya je yayi ba wataƙila akwai wanda ke sama da shi a inda ya samu kansa ba dole ya samu damar tsawaitawa din ba so ala ayi halin ne mu yi kokari mu rika dan squeezing lokaci muna waɗannan ayyuka su suke taimaka a tsira gobe kiyama su farilla dama ana tsammanin kowa zai yi so waɗannan ayyuka na nafila anan ba ake fintin kau wani sai shekara 61 na yi wani kuma gaba ɗaya baya yin su sai an yi sa'a tukunne dan yi fakin a hanya ya dan shiga masallacin ne sallah yan an yi sa'a to ai ba zai yi da wanda ya shekara 60 ina shi zama daya ba to yasa ayyuka na nafila anan fa ake fintin kau a lahira sai kaga wani ya tsere wa wani ga karasa mai dalili saboda shi yana yi wala kuma baya yi to mu dage mu rika yi in an samu dama kuma sai a tsawaita dan karatu din a ciki tsawaitawa an ce karatu koda karatun ka Qur'ani bai yi nisa ba musani fa zaka yi fatiha ka karanta kul huwa kafa bakwai a raka'a daya duk wannan tsawaita karatu ne a gurgurdan sallar nafila gabanin azhar abinda ka iya shi ma kai ta maimaita shi saboda shi muhimmin abu a Qur'ani dukkan harafi da in aka dace kafa ɗaya shi daidai lada goma ne inda ya fita daidai to za a baka lada guda goma. So wannan ko musamman a yi sa'a bakinka na faɗa, zuciyarka ta koma zuwa ga Allah, kana karanta Qur'ani ba kuma kana sallah kuma kana tunanin abin da ka kasa a bakin hanya ba, ko kana kallon sa. In muna bautan Allah mu dage mu rabu da tunanin duniya, in zai yi gaba ɗayan sa mu maida al'amari zuwa ga Allah. Idan ba zai ba to mu kai makura wajen takaita tunanin duniya gaba ɗaya. Iya da matukar muhimmanci, wannan yake sa sallah ta zama mai nagarta. Amma mutum ya tsaya yana sallah yana duba agogo, a cikin sallan ana karatu yana dubawa, sai ka san al'amari ya lalace. A duk cikin sallah ana duba times, ana ga minti nawa diman yayi. Allah ta'ala ya rufa mana asiri, Allah ya samu wani lafiya, Allah ya bamu ikon bauta masa don neman yadda sa. Na'am, babi na 42 a wani bugu, na 43 a wani bugu. Babu salati tatawwu fil bayt, babi da ke bayani akan sallan tatawwi a gida. Babu salati tatawwu, babu a matsayin muftada ne, asalin sa haza babu ne. Haza shine asalin muftada mahdhufun, babu ya zama khabar nasa, wa huwa mudhafun, salati mudhafun ilayhi majrur, at-tatawwu shi ma kuma mudhafun ila mudhafin ilayhi ne majrurun, fil baiti majari wal majrur ne. Wannan babu yana mana bayani akan sallan tatawwi a gida, fil baiti a gida, ko a ɗakin ka ko a gidanka. Idan magidanci ne ya jiwa ne an bi samun gida, sai a ce a gidansa, ko da ku hayan ɗaki yake saboda mu masa kara sai mu ce a gidanka. Amma gwagware so sai mu ce a ɗakinka, kowa ya ce, kuma ko da gidanka ɗaki 17 ne, mu sai mu ce a ɗakinka, saboda duk gidan ɗaki ɗaya ne mai haƙiƙan ne rai wanda kake kwana a ciki. Nan ma idan an yi sa'a kana bauta Allah a cikin ɗakin, ba ka ge ba gida gabaɗaya, sai ka same shi ɗaki ɗaya ke kuma gauro ne, kofi kawai inda shi sai ya haɗa da kansa. Allah, Allah ka raba mu da gauranci duniya da lafiya. Allah ka raba mu da gauranci duniya da lafiya. Duniya da lafiya, ba wai a duniya kadai ba, har a lafiya. Na gurguru ma gyara zaba, ya ɗauka ban gane shi ba ne, ashe shi ma ba san abin yake ba. Allah, larura ne ke na ashe abu. Ya Allah gwagware mu, Allah ka aurar da su, Allah ka sauwake musu asbabu zawaj, hanyoyin aure Allah ya sauwake, ya kuma sauwake wa musu albarkar aure din, ya kuma sauwake hanyoyin da za a yi rayuwa ta aure hayatun tayyiba a ciki. Allah ta'ala ya jagoranci, Allah ka karar da gwagware cikin mu, Allah, Allah ya sa su kare ta hanyar aure mai nagarta. Na ji wani yana amin yana ƙasa ƙasa da ji kawai ba mutu nake roƙa maka a gwauranci ba. Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a, iyalinsa ta taɓa rasuwa, tana rasuwa da ɗan taƙaitaccen lokaci sai ya ƙara aure. Sai ake tambaya, ya aka yi tana rasuwa ka ƙara aure? Sai ya ce, wai zawwajtu khashyata an akhifa amama Allah bi ghairi zawajin, na yi aure ne tsoron kada bayan ka rasu na rasu na je in tsaya gaba ga Allah ina gauro. Gauro, an fahimta ko? Idan Bahaushe na son rufawa gwagware a sai ce wani wai tuzuru wani gauro, mu duk ɗaya ne da tuzuru da gauro, gauro ne ne a wuri. Amin, duka a hadis a da yadda kake ta yi din nan, kai dai ba hakan ba ne. Ana fahimta, ai kai da alamar ba kamar ka taɓa kai ziyara ƙaraye, haka nake gani da kai, haka ne ko? To, sallan tatawwi take sallan nafila. In ka ji an ce babu salatin nafila ko salatin tatawwi, duka abu ɗaya yake nufi. Kamar da na sha bayani, larabci iya da isassun kalmomi, shi yasa ake juya kalmomi yadda ake bukata. Yanzu in kace Bahaushe sallar nafila, nafila ko lafila kamar yadda Hausa yake faɗa, in nace ka ban wani sunan sallar nafila mai zaka faɗa, to zan hada ka da yi sai ka fara hada jami'i sallar da ba farilla ba. Amma nace ka ban kalma daya in an ajiye nafila a gefe wani sallar za a kira ta da shi. Ai in kace ta dawwai ma ka san larabci ne, nafila ma larabci ne, duk na rufa muku asiri ne da kagan kace sallan da ba farilla ba, kuma ba kalma ka bayar ba, definition kake bayarwa ne. Wannan shine irin alamar da yake bada wahala da karancin kalmomi. Mafhum? Tayyib. So da kan an ce sallan nafila ko sallan tatawwi abu ɗaya ne. Nafila misali, wa zai bani misalin inda ko ta zo a Qur'ani nafila. Na'am. Wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka, wannan misali yayi. Kaga nafilatan laka, nafila gare ka, wani sura? Suratul Isra, aya ta nawa? Ya ce wallahu alam. Aya ta 79. Kuma ni ma na ce wallahu alam. Ai, wanda ya sanin ma wallahu alam ne, in ma mun faɗa mukan ce wallahu alam. So suratul Isra aya ta 79 kuma wallahu alam. Ai, daman ilimi na Allah ne. Wannan mutumin da ya tsangaya za ka koya masa magana ne? Muna tsangaya an zauna cin abinci a ce mu wani bismillah sai ce alhamdulillah, sai wace mu wani muke ce alhamdulillah, wanda yake cin ba alhamdulillah ba ne? Ai, shi ma mai cin alhamdulillah ne. Allah ya rufa mana asiri. Wannan babi zai karantar da mu akan sallar nafila amma a gida ba a masallaci ba. Shi yasa yace fil bait, a gida. Matsala ce na san da ana yawaita kace da ce akan ta lokuta da dama, akan nafila a gida yafi ko a masallaci, sallar nafila a gida yafi ko a masallaci, ko wanne ya iya da falala irin tasa. Amma dai ba laifi mu duba babin. Muna farawa da bayani akan cewa ita sallah a gida na da fa'idodi kamar haka. Fa'ida na farko da mafiya yawa ba ma tunawa shine tahriku sighar ala salah, yana taimakawa wajen tarbiyyantar da yara akan sallah. As-salah fil bait tuharriku sighar min al-banin wal banat. Idan ana yawan sallah a gida ta nafila, wallahi yara suna koyon sallah. Shi yaro idan yana girma, saboda ƙarancin zamansa da babansa, baban na fita ko sana'a ko kasuwa ko gona ko tafiya, ya fi saba da iyaye. Na daga cikin reasons ya zama sun fi dokin iyaye maza, saboda ita uwan aka yasa kusan 24/7 iya tare da ita. To iyaye sun fi kwaɗayin ƴaƴa, sun fi kwaɗayin iyaye maza, saboda su ba su cika da man gida ba. Kisa kana isa gida suke fara welcoming ɗinka, ko a ce abba ya dawo ko baba ya dawo ko dadi ya dawo, haka ake taranka. Na ɗaya kenan. Na biyu, shi yaro a duniya bai da role model da ya kai babansa. Yaran yanzu maybe da bambanci da da, amma mu tashin muna ƙanana, ai ko abinci a gidanku wanda babanka ya rage ya fi kowanne daɗi. Shi abincin baba ana jira in ya ce ya fi kowanne daɗi. Har yanzu haka ne zo? Har yanzu haka ne. Yara sun fi son abincin iyaye, wannan yaƙini haka ne. In dai babansa ne ya fi so, to wannan ƙauna da yake da shauƙi yasa dukkan abin da baba yake yaro yana kwatanta yinsa. Yasa lokacin sai ga yaron ka ƙarami ya yi abu, sai dai ka yi murmushi ka ce gado ba karambani ba. Na taɓa ina zaune, ya ta ce ba da kai shekara biyu, ta ce mafhum tayyib. Amma ba ta cika shekara biyu ba, da kila sai nake faɗan wannan. Sai ta yi mafhum, sai a ce na'am tayyib. Wannan misali ne. Ana abin ya bi jikina ba satayin da nake, amma yaro da ya yi sai da ta yi sai na ce ikon Allah. Wannan yasa idan muka saba yin sallah suna gani, yakan sa su ba su rika yi. Tun kana sallan ka zo yaro ko yarinyar ke, sai ka ɗauke ta, ka ɗauke ta gaba, ka da sai ta fara yin sallah. ko ya zo yana sallah kusa da kai ko ta zo tana sallah kusa da kai to fa'idan sallah na nafila a gida yana sa yara su saba gani gani yana sa su rika koyi da abun don suna da tsananin kaunar musamman iyayen su maza na biyu sallar nafila a gida yana koran shedan a gida kamar yadda hadisai da yawa suka bayyana in dai ana sallar nafila da yawa a gida to shedan fa baya zuwa wurin ya zauna amma yanzu irin a biranen mu na akwai gidan fa da za a yi wata shida ba a yi sallah ba tunda nafila a gidan gaba daya to kaga annan ai asali wannan ai asali shine guest house din shedan annan yake yi in ma yana da wani strategic meeting anan za a rika zuwa a daya gaskiya haka ne saboda ba a koransa me yasa ba zai rika zuwa a daya musamman a ce mutum ma bai da mata ba farilla a gidan babu nafila shi yake shiga da ki ta gaba ya fita ta baya haka yake na uku gidan da ake yin sallah ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi yake ana samun at-tuma'anina a gidan duk gidan da ake yawaita nafila za ka ga gidan akwai nutsuwa peace and tranquility gidan za ka ga akwai wani irin aminci da kuma irin nutsuwa a cikinsa sosai ai kai ka san ba ɗaya ne gidan da za a ce da ba a sallah da wanda ake sallah ba na hudu yace ana samun alheri da yawa a gidan da ake sallah a cikinsa na biyar yace akwai albarka don yadda kake ga wani daya ta dawa na albarka to gidan ma haka ne gidan can yafi wancan gidan albarka kai ka ce ɗaya ne gidan da ake sallah ake karanta qur'ani a cikinsa da gidan giya kai ka san ba ɗaya bane so dan da daga cikin fa'idodi da ake samu a yin sallar nafila a gida to da haka wannan ke nuna mana iya da matukar muhimmanci mu rika tunawa da gidajenmu a lokacin da muke yin ibadu Allah ta'ala ya samu wani lafiya kuma mu dage da yin nafilfili na rawatibin nan fa gabanin azhar bayan azhar bayan magariba bayan isha gabanin sallar fajr mu dage da yin su suna da matukar muhimmanci magabatanmu sun dawwama akai iyaye da kakado har suka mai da su matsayin kaman farilla to ko ba za mu iya irin naso mu yi kokari mu kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami kiramun ko kuma falah in ba za mu iya kamar su ba mu kwatanta saboda koyi da mai daraja ma rabo ne ka koyi mai daraja rabo ne Allah ta'ala ya samu wani lafiya حدثنا عباس الأنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن أمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في مسجدي قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون الصلاة مكتوبة إلا أن تكون الصلاة صلاة مكتوبة كينا وانا حديثي حديثي ني انغنتشي وانا شيخ محمد ناصر رحمة الله عليه يأتي حقيقة ذاتكين صحيح أبي داود حديثة دريتة ردى حمسن دتالي يتبتا دي انغنتشي سا akwai kuma hanya wacce ma Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya kawo a wajen hadisi 731 cewa hadisi ne mai inganci wannan hadisi daga al-Abbas al-Anbari daga Abdurrahman al-Mahdi ya bamu labari daga Muawiyah ibn Salih daga al-Ala ibn al-Harith daga Haram ibn Muawiyah daga babansa Abdullah ibn Sa'ad kale yace sa'altu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na tambayi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ani salafi baiti akan yin sallah a cikin gidana shine fi baiti a cikin gidana mafhum tayyib wanda bai da iyali kuma a ɗakin sa an gane wa nake nufi go su din ne wassalati almasjid da kuma yin sallah a masallaci yin sallar nafila annabi a gidana ko kuma shi a ɗakin sa da kuma zuwa masallaci ayi nafila wanne yafi qala sai yace qad tara ma aqrab baiti min almasjid baka duba kusancin gidana da masallaci na ai mun san riyadul janna ga wanda suka taba zuwa madina ai wannan wurin shine asalin gidan nasa in ka biyo ta ba sai ka ga kuma ga kabarin sa sallallahu alaihi wasallam ga na Abubakar radiyallahu anhu ga na Umar radiyallahu anhu za ka ga gaba ɗaya ai cincin wurin bai wuce ma filin da za a ce 50 by 50 ba so ga gidan ga masallacin kaman ƴan taku kaɗan ne daga gidan a shiga masallaci maybe kai kafa bakwai ko abin da ya kamata ka shiga masallaci dab da dab ne amma duk da haka yace ai ga gidana ga masallaci dab da dab ai in Bahaushe yace dab da dab ka san me yake nufi sai yace duk da haka fali an usalliya fi baiti wallahi nayi sallah a gidan nan ahabbu ya fi soyuwa gare ni in nafila ne min an usalliya fi masjid da na shiga masallacin nayi sallah masallacin safa ba masallacin fantami ba ba masallacin anguwar fantami ba ba masallacin garin Gombe ba ba masallacin Abuja ko Annur ba a masallacinsa da ke Madina mai ninkin baninkin lada inda yake so ku tuna kenan ba ninkin baninkin lada amma yace nayi nafilan nan a cikin gida na fito masallacin yafi min da nauto masallacin nayi sallan a ninka lada saboda mai saboda alherin da sallah ke wanzarwa gida alherin da take wanzarwa gari nayi hakuri ne a gida na da na shiga masallacin nayi nafila ba farilla ba a farilla zuwa masallaci ai jin wajibi ne in akwai hali kuma akwai amincin haka amma nafila fa yace yayi a gidan shi yafi dacewa amma duba ninkin ba ninkin ladan masallacin sa wanda saboda ladan ya halatta kai kitike din jirgi kai visa ka tashi daga nan ta kanasta Abuja ka tafi Madina ka ziyarci masallacin kai sallah daga Madina ka shigo jirgi ka da Abuja ba sai ka je kai umra ba saboda ziyarar masallacin mai ibada ce mai zaman kanta amma duk da haka yake gare yana fila a cikin gidansa akan ya fito masallacin ya sallace ta yace illa an takuna salatan maktubatan asali zai zama illa an takuna salatu ne salatan maktubatan as-sala da aka goge din sai ya zama me ismu kana marfu salatan kuma ya zama khabaru kana mansuban kana al-insanu qawiyan kaga ga kana al-insanu ismu kana marfu qawiyan khabaru kana so kaga anan sai aka goge ismu kana sai aka jira khabaru kana to shi sai suka ce illa an takuna salatu salatan maktubatan mafhum tayyib wannan yake bayyana mana iya da muhimmanci a rika yin sallolin nafilfili a gida ana samun lada mai matukar yawa akan yin wannan akwai kuma hadisin ba da umurni annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi yana cewa sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas sala salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba a hadisin bukhari 432 yace ayyuhan nas ya ku mutane sallu fi buyutikum ku rika yin sallah a gidajenku su kuma su rika yi a dakunan su fa inna afdalas sala mafi falalan sallah sallan mutum a gidansa in dai ba ta farilla bane in ta farilla ne ka je me ya je masallaci yayi mafhum sai je masallaci yayi banda wannan akwai hadisin da ke kasa da wannan na Bukhari ya ruwaito su a jere ij'alu min salat ij'alu fi buyutikum min salatikum fa inna afdala salati almar'i fa inna afdala salati almar'i fi baiti illa almaktuba wa fi riyadikum ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan ku sanya wasu sallolin ku na nafilfili a gidaje dan kada gidan ya zama makabarta dan ba a zuwa makabarta a yi sallah ke sa gawa sai an sallace ta ake zuwa makabarta ba sai an je can a bata sallah ba dan makabarta ba wurin sallah ba ne ke sa sai an yi tukunna sai a kinki ma sai a ɗauka a kai Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya sa ƙarshen mu yafi farkon mu kyawu.
Amin.
Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyawu.
Amin.
Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyawu.
Amin.
Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyawu.
Amin.
Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya.
Amin.
Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu.
Amin.
Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu.
Amin.
Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu.
Amin.
Allah ta'ala ya raba mu da duniya lafiya dukkan mu.
Amin.
Allah ya raba mu da duniya lafiya dukka.
Amin.
Allah ya raba mu da duniya lafiya duka. Allah ya sa mu bar duniya muna masu cikakken imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya mana baiwa da husnul khatima. Allah ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe. Allah ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe. Allah ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe. Ina ga shine ƙarshen wannan babi kenan ko? Sai kuma babi akan azumi na nafila musamman. To Allah ta'ala ya mana jagoranci. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الله كبير من بقاتم من الخير الله كأمين تدمو ودن دسكي مر الصلاة الله يباس لافيا ما صلاة الله يكارى مصلافيا لإيماني wanda suke neman aikin yi Allah ta'ala ya basu wadanda suke neman haihuwa Allah ta'ala ya basu mai albarka wadanda suka haihu Allah ta'ala albarkaci a yansu wadanda suke neman aure Allah ta'ala ya sauke musu hanyar yin aure dukkan abin da ya damu mutum ɗaya a cikin mu anan muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatunsa ɗaya dukkan wani alheri da aka taɓa roƙon Allah ta'ala ko ba mu taɓa roƙa ba Allah ya bamu dukkan shari da aka taɓa neman kariya daga gare shi ko ba mu roƙi kariyar ba Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم